retour, je m'en vais. Non, mais de quoi je me mets.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu haro, assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Babala da sauran abokan aiki a cikin shirin na yau safiyar Juma'a 7 ga watan Maris shekarar 2025. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, ga Muhammad da kanin labarai.
To Hawwa, shugaban Amurka Donald Trump ya jinkirta saka sabon haraji kan yawancin kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashen Mexico da Canada zuwa Amurka da tsawon makonni hudu. Yan bindiga sun kashe akalla jami'an 'yan sanda 13 a wani harin kwanton bauna a wani gari da ke bakin teku a Syria. Canada na ganin karuwar adadin waɗanda suka kamu da cutar kenda a wannan shekarar.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotannin, za ku je da Majalisar Dattawan Najeriya ta ɗauki matakin dakatar da sanata mai wakiltar jihar Kogi ta tsakiya Natasha Akpotiuduaghan har na tsawon watanni 6 bisa shawarar kwamitin da'a da ladabtarwa da sauraron korafin jama'a na majalisar.
Mukan ba mu ci daɗi ba. Ai ya kamata shi Senate President ya koma su sake yin zama a duba a yi reviewing.
Mun kuma ji ta bakin wani mai sharhi kan al'amuran siyasa a Ghana, Barista Abdulmajid Musa, kan ko'ina aka kwana game da alƙawuran da shugaba John Mahama na Ghana ya ɗauka a lokacin yaƙin neman zaɓe, inda ya ce akwai alamun haske.
A gaskiyar alama duniya akwai cewa John Mahama zai cika alƙawarin da ya nuna. Shi yasa ni na ga kuma addu'a ne kamata a mai kuma kuma hakuri.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafi. Muna kuma tafi da shirin manuniya. To amma da farko ga Muhammad Hafiz da kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ranar Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya jinkirta saka sabon haraji kan yawancin kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashen Mexico da Canada zuwa Amurka da tsawon makonni hudu. Matakin da ya dauka na baya-bayan nan a sa'insa ta fuskar kasuwanci a yankin arewacin Amurka, wanda ya yi sanadiyar faduwar kasuwannin hannayen jari na tsawon kwanaki tare da kawo cikas ga dangantaka Amurka da kawayenta da suka dade da kuma manyan abokanan cinikayyar ta biyu. Da farko, shugaba Trump ya jinkirta haraji kan kayayyakin Mexico da ake shigowa da su zuwa Amurka har sai ranar 2 ga watan Afrilu, bayan ji kai tsaye daga shugaban kasar Mexico Claudia Sheinbaum kan yadda gwamnatinta ta taimaka wajen daƙile kwararowar bakin haure da mummunar ƙwayar fentanyl zuwa Amurka, buƙatu biyu da Trump ya nema daga makwabciyar Amurka da ke kudanci. Sa'o'i bayan haka, ya kuma dakatar da kuɗin fito kan Canada. Ko da yake ba a san abin da zai faru da batun haraji nan da wata guda kan kowace ƙasa ba. Wasu 'yan bindiga sun yi wa 'yan sandan Siriya da ke sintiri kwanton bauna a wani gari da ke gabar teku, inda suka kashe jami'an tsaro aƙalla 13 tare da jikkata wasu da dama, in ji wani mai sa ido kan yakin ƙasar. Harin da aka kai a ranar Alhamis a garin Jabli da ke kusa da birnin Latakia da ke gabar teku ya zo ne a daidai lokacin da ake fama da tashe-tashen hankula a yankin gabar tekun Siriya tsakanin mabiya ɗariƙa Alawit da tsohon shugaba Bashar Assad da ƙungiyoyin Islama. A farkon watan Disamba bara ne aka hambarar da Assad daga kan karagar mulki a wani farmaki da ƙungiyoyin 'yan tawaye ƙarƙashin jagorancin Hayat Tahrir al-Sham mai kishin Islama suka kai. Shugaba Donald Trump ya ci gaba da matsawa Kib Lamba kan tarattaba hannu kan wata yarjejeniyar ma'adanai a ranar Alhamis. Ya kuma bayyana kwarin gwiwar cewa Moscow ma a shirye take ta amince da yarjejeniyar don kawo ƙarshen yakin da aka fara lokacin da Russia ta mamaye Ukraine a 2022. Trump ya aike da sako ga mambobin ƙungiyar tsaro ta NATO, inda ya musu gargaɗin cewa idan ba su biya ba, Amurka ba za ta ba su kariya ba. Ya kuma bayyana tsarinsa na yadda zai samar da zaman lafiya a tsakanin ƙasashen makwabta. Trump ya kuma ce zai gana da shugaban Russia Vladimir Putin a Saudiya, watakila nan da wata ɗaya da rabi. Labarin suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Hanjima kaɗan za mu kawo muku wato ƙarshen labaran duniyar. To sai dai kafin nan bari mu je ga wakilarmu a Abuja Madina Dauda, inda ta shaida mana cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta dakatar da sanata mai wakiltar jihar Kogi ta tsakiya, Natasha Akpotiuduaghan, har na tsawon watanni 6 bisa shawarar kwamitin ɗa'a da daftarwa da sauraron ƙorafin jama'a na majalisar, bayan nazari kan ƙorafin da sanata Natasha ta miƙa a majalisar kan takon saƙar da take yi da wato da ke tsakaninta da shugaban majalisar sanata Goodswill Akpabio.
A lokacin da yake karanta bayanan dakatarwar, shugaban majalisar dattawa Senator Goodswill Akpabio, wanda a kansa ne na tashi ke korafin cin zarafi, ya nemi jin ra'ayin 'yan majalisar kan su amince ko su ki amincewa da dakatar da Natasha na tsawon watanni 6. 'Yan majalisar sun amince da matakin dakatar da ita a bisa shawarwarin shugaban kwamitin ɗa'a, ladaftarwa da korafe-korafe, Senator Neda Emasuen. To sai dai shugabar kungiyar mata ta WCCI, Hajiya Zainab Muhammad, ta ce wannan mataki bai yi masu daɗi ba.
Mukan ba mu ci daɗi ba. Ai ya kamata shi Senate President ya koma su sake yin zama a duba a yi reviewing wannan matakan da suka ɗauka a kanta. An zo an bata wata 6, an ce mata kar ta yi amfani da senator. Da she end ta yi aikin ta zama senator ɗin ba wai ta siya ba ne, ba wai an bata kyauta ba ne. Sannan an ce kuma wata 6 ba za taɓa bata ko CC a cikin allowance ɗinta ba. Mukan ba mu ci daɗi ba.
Dama dai tun farko sai da kwamitin ɗa'a da ladaftarwa ya nuna cewa ƙorafin da Natasha ta kawo wa majalisa bai bi ƙa'ida ba, saboda ita ce ta sa hannu a takardar ƙorafin da kanta. Wannan dalilin ne ya sa kwamiti ya yi watsi da takardar. Amma abin lura shi ne Natasha ta sake kawo wani takardar ƙorafin a yau Alhamis mai ɗauke da sa hannun wasu 'yan mazaɓarta, amma majalisa ba ta amince da aiki kan wannan ba. Shi kuwa ambasada Umar Abega Kumu ya tsokaci cewa akwai alamun siyasa da ke son shiga wannan lamarin.
Siyasa yana so ya shigo cikin al'amarin gabaki daya. Wannan majalisar fa na dattaku ne, dattawa aka ce. So I was expecting caucus, the elders su zauna su kashe wannan abubuwan daga cikin carpet in wannan majalisar kafin ya fito, domin abin kunya zai faru. To yanzu gashi duk duniya sun ji, za su je kotu, za su sake fallasuwa. Waɗansu abubuwa ya kamata ana barin su, domin za su samu kamar gida biyu, akwai wanda suke goyon bayansa, akwai wanda suke goyon bayanta.
To ko yaya senator mai wakiltar jihar Kebbi ta Kudu, Garba Musa Mai Doki, ya kalli wannan mataki da majalisa ta ɗauka? Ga ra'ayin da ya bayyana.
Shin Najeriya suna duban yaya za mu yi mu kawo musu ci gaba, ba yadda muke lalurorinmu na Senate suke cikin faɗa tsakaninmu ba. Duk da haka nan mun yi ƙoƙari mu gura ma shugabanninmu, su Senate President, sauran shugabanni na Senate, cewa wannan al'amari na rashin jituwa ko kuma rashin biyayya da ita senator Natasha ta yi mu abu ne wanda za mu iya kashe wutar, mu tabbatar da ta zo ta tuba ga Senate cewa ta yi kuskure. Shi kuma a matsayin shi na shugaba ya duba, ya ƙara dubawa da idon rahama musamman wuce wurin nan. Ki duba yau fa duka cikin Senate iyakan maganar da aka yi kenan wa. An yi 'yan maganganu amma kashi 70 na zaman maganar da aka yi kenan yau.
Ya zuwa lokacin ɗaukan wannan rahoto dai, kwamitin kula da ɗa'a, ladaftarwa da jin ƙorafe-ƙorafen jama'a yana zaman ci gaba da tattaunawa tare da jiran ko Natasha za ta aiko da takardar neman ahuwa ko kuma za ta sake yin burus da kwamitin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Madina Dauda da wannan rahoto masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga Muhammad da cigaban labaran duniya.
Shugaba Donald Trump a ranar Alhamis ya tabbatar da cewa gwamnatinsa na tattaunawa da Hamas, kungiyar da Amurka ta ayyana a matsayinta 'yan ta'adda, don sakin sauran mutanen da aka yi garkuwa da su, tare da sassauta wa'adinsa da ya bayar tun da farko cewa za su fuskanci mummunar yanayi a Gaza idan ba a sake su nan take ba. Za ku gane abin da nake nufi, Trump ya faɗa a ofishinsa na Oval Office lokacin da aka tambaye shi abin da yake nufi kan kalaman da ya yi. Trump ya yi ƙarin haske kan ganawa da ya yi a ranar Laraba da 'yan Isra'ila da aka yi garkuwa da su waɗanda aka sako. shugaban na Amurka ya ce na samu damar kwashe tsawon lokaci ina ganawa a jiya da wasu kaɗan daga cikin mutanen da aka sako na kaɗi sosai da naji yadda aka ringa musguna musu. Da ƙarshe, Canada na ganin ƙaruwa adadin waɗanda suka kamu da cutar ƙyanda a wannan shekarar, inda aka samu ƙarin rahotanni a cikin watanni biyu na farko a bana fiye da a shekarar da ta wuce, kamar da ma'aikatar lafiyar ƙasar ta faɗa a ranar Alhamis tare da yin kira ga 'yan ƙasar da su yi allurar rigakafi. Hukumar kula da lafiyar jama'a ta Canada ta ce ta samu rahotannin ɓullar waɗanda suka kamu da cutar ƙyanda 227 ya zuwa ranar 6 ga watan Maris, inda marasa lafiya da yawa ke buƙatar a kwantar da su a asibiti. Babbar jami'ar kula da lafiyar jama'a ta Canada, Theresa Tam, ta ce ina kira ga dukkan 'yan ƙasar Canada da su tabbata an yi musu allurar rigakafin cutar ƙyanda. Hukumar ta ce akasarin majinyatan yara ne da ba a yi musu allurar rigakafi ba, ko kuma yaran da ba su samu cikakkiyar allurar rigakafi a wurare inda jama'a ke zama, kamar wuraren taro, wuraren kula da yara, makarantu da wuraren kula da lafiya.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai tattaunawarmu da mai sharhi kan al'amuran siyasa a Ghana, Barista Abdulmajid Musa, kan yadda al'ummar Ghana ke kallon kamun ludayin shugaba John Mahama tun bayan ɗarewar shekarar shugabancin ƙasar game da alƙawuran da ya ɗauka a yayin fafutukar neman zaɓe.
Akwai alamar da ya dai kuwa ababen da mutsayi farko da yana appointment da ya yi shi da mutane mataimakin da ya nemi ya koyi alaman kamar ya nemi mutane da muke ga suna da alama cewa mutane kwarai ne shi ne ministerial appointment da shi daidai su ba mutane akwai alama da mutane kwarai ne shi ne mai biyu ga su ba aiki zuwa watanni da ke gaba za mu ga kamar ne gaskiya su cancanci appointments ko ba su cancanci wannan ba kuma ya yi alkawarin da yi wa kuma wannan haka nan ne ya yi alkawarin ababen da zai yi to cikin alkawarin ne shi ne yara ne min government shi da mana wanda zai appointments sun ba da appointments shi yawa domin wani lokaci ya kai Ghana ministers na tsofaffin gwamnati ke da shi sun kai 120 shirin kai to amma ko da yake kamin shi ba ya sauka karagar mulki ya rarra jiriya ne zuwa wurin kamar ATD to yanzu shi wannan kuma ya ce 50 ne zai appoint shi ne 60 to alama sauran da ya ɗan ne ya kai wannan 50 shi sa alama ne da ke gwada cewa kamar alkawarin da zai cika wayan su domin yana so ministers masu da kudaden da zai saura a duka ya aiki da shi har ya samu ci gaba cikin batutun lahadaki na Ghana.
Na'am, ba da daɗewa ba an ga yanda daga hawan shi har ya taimaka wajen samar da sauƙi a kuɗaɗen da alhazi suke biya zuwa a aikin hajji. Ana iya cewa wannan abin da ya yi wata alama ce da ke nuna cewa al'ummar ƙasar Ghana lalle-lalle akwai sauƙi da ke tafi a rayuwarsu, musamman abin da suka fi kokawa a kai na faɗuwar tattalin arziki.
Maniyatan haji shekarar ga su yi murna kwarai da ne shekara da ya wuce a kudajen da sama ya bar wayan su muna cewa muna abin da wayan su duka da cewa su liban ne ma na ba su biya ne shirye-shirye da aka yi da haji na Ghana ba su rige su da kan su kuma wayan su da gaskiya sun sha wahala kwarai sai za a wangarar biyuwa da aka kawo ya bar mutane su nuna alama kamar gaskiya alkawarin da zai iya cikawa. Da yi haka kuma da nake magana ga ko wuraren da yake in ya kai lokaci ana jigilar hidiman kai kawo na haji daga airport mu a Ghana muna ce da haji village ta wannan kuma yanzu haka ma na ai nisa ana gini wurin sabon wuri da za a gini na batun alazai da za ka kai kawo wurin shi kuma wani alkawarin da yake ya so ba cikawa. A gaskiya dai alama duniya ko cewa jama'a zai cika alkawarin da ya nuna shi sa ne ne na ga kama duwa ne kamata a mai kuma samun hankuri domin yau aka kammala taro da aka yi na batun ra'ayin da za a ba shi ya nemi mutane suka kore na gane da batun tattalin arziki na Ghana da ya duniya ma gaba baki daya aka yi taro kwana biyu taro ne da yake hannun wannan suka koyi gaban matsalar tattalin arziki da yadda suke sun tattalin arziki na duniya da na afirka da sauransu su zo su ba gwamnati ra'ayi wani hanya kowane wurare ya kamata a bi da zai bar tattalin arziki da yadda kasa.
Barista Abdulmajid Musa kenan a tattaunawa mu da shi. To kada a shagala dai ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka duk sanda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
Ƙarenan da muke yi ta banza ce ba mu iya zama gwamna ba sai da talaka ya layi ya zaɓe mu kuma da ɗan afga da ɗan pdp da ɗan apc na jihar katsina in wani abu na taimakon al'umma ya zo duk sun cancanta
zai yi wuya ma wani ya zo ya ce ya soke wani talaka ya fara jin daɗi cewa ɗansa ana biya masa kuɗin makaranta kashe wai kai ka soke kuma akwai kuɗin nan
gwamna umar dukkwar ɗan jihar katsina da kuma ministan yaɗa labarin najeriya kenan ke ci gaba da bikin baje bayanin yadda gwamnati ke tsage tsantsar tsare-tsare game da hadarin rikicin cikin gidan jam'iyyun apc da nnpp a jihohin kano da kaduna kuwa wasu gagga ne ke gangara gangarar ganin an kusa a warware
gwamna mu baya faɗa da kowa in ka lura ba wani kalami da yayi wanda ya kama da yana faɗa da wani ko yana fushi da wani aikin sa kawai yake
gwamnatin NNPP ne da alamun mu aka zabe ta kwando cike da kayan alatu
a gane kuwa gargada daga dagadar da aka samu biyo bayan cigiyar tsohon ministan tattalin arzikin kasar akan zaren zargin da aka zura mai ne yasa wasu masu fashin baki suka ce kada fa a fada fadamar shure-shure
ni a gani na bai kai mu kai wannan bangare ba don in ka duba yana ya bari a gan ana bi shi ne don yana ya kasance cikin tsohon hukuma
wadannan fa so mun taumaka tabo cikin tarin muryar da za ku za cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku da sabon salon kafiya a jajjere shiri na 211 cikin jerin shashiren manuniyan da ke son ganin an kulle kofar yan barabare barabaran kuma shine gwamna Umar Dukkwar dan jihar Katsinawa yace ai babu wani dan siyasa mai lissafi da zai gangancin ganin yayi wa talakawan da suke zuba kurkun da duk wani dan takara yake samu ya haure
yanzu muna fama a arewacin Najeriya da yara da ba su zuwa makaranta idan akwai wannan kwamitocin za su rika gaya mana ga ƴaƴan gidan wane da gidan wane ba su zuwa makaranta domin mu ji dalilin da yasa ba su zuwa ko mu maida su makaranta kuma za su karfance suna kula da makaranta ne za su kula da asibitoci ne in mun turo dan kwangila ya yi aiki za a rika ba su kofi na aikin da aka tura a yi domin ya tabbatar da cewa dan kwangilan nan ya bi ka'idojin da ya kasance ba ya zo ya masa aikin banza sannan kuma duk bukatun al'umma za su rika gaya mana sadda za mu yi budget da mu da kananan hukumomi sai mu yi budget wanda zai taimaki wannan al'umma kuma abun ya kai gare su domin duk karenan da muke yi ta banza ce ba mu iya zama gwamna ba sai da talaka ya layi ya zabe mu so in baka biya bukatar shi ba bukatar wa za ka biya so shi yasa muka dauki al'amuran muka maida ma al'umma shi kuma da dan afga da dan pdp da dan apc na jihar katsina in wani abu na taimakon al'umma ya zo duk sun cancanta kuma haƙƙinsu ne kuma kudin da muke ansuwa da abuja da mai sona da wanda bai sona da yana da haƙƙi ciki so allah zai tambaye mu idan mu mai abin da ya dace ba su yasa muka mai da al'amarin ga al'umma in ma zalunta kansu za su tosu su zalunci kansu amma dai mun sauke nauyin da Allah ya dora mana
shi kuwa ministan ya labarin tare na Najeriya Alhaji Muhammad Idris cewa yake yadda dalibai suka fara jin dadin bashin kudin karatu fa babu yadda za a yi su bari ta bare
zai yi wuya ma wani ya zo ya ce ya soke wani talaka ya fara jin dadi cewa dan sa ana biya masa kudin makaranta kawai ka zo ka waye gari kace wai kai kaso ke kuma akwai kudin nan
kyauta ake bada
a lamuni ne amma irin lamunin nan ne mai kusan kama da kyauta misali ai kaga babu matsi na farko ma in ka gama makarantar nan baka samu aiki ba wanda zai ce ma uffa in ma baka da aiki akwai hanyoyi wannan kuma daban-daban wanda aka bullo da su wanda nan gaba za mu muku cikakken bayani wanda in dai ka kai karatu kai aiki ne baka samu ba za a rika baka wani tallafi domin ba mu san yaran nan su koma bisa titi ba mu san yaran nan su shiga daji ko ba mu san yaran nan suna shigo mu gidaje muna bacci saboda in kai ka kulle yaranka a gida ai akwai yaran talaka wanda ba su da inda za su je to idan baka yi musu wannan tattalin ba to za a samu matsala ki je ki tambayi yaran nan ko ina da suke ki je ki tambayi wai da gaske ne an ba su ai za ki ji gaskiya al'amarin
a jihar Kaduna kowa ɗaya daga cikin ƴan kwamitin amintattun wata kungiyar demokradiya tsantsar da ta kira wani taro a Kaduna malam Nasiru Abdu Cikaji ne yace sun gamsu da tsarin gwamna Obasanin jihar Kaduna da ya didinke bangarorin da suka babbare
da kafin zuwan su gaskiya kura ta yi a cikin jami'ar amma yanzu da sauki tunda za ka ga wani ya zo speaker ya zo su Sha'ban taron masu ruwa da tsaki duk su Sha'ban sun zo kaga Sha'ban abokin karawa ne Muktar Malayar da ma a PDP mai akwai mutane da yawa jigajiga yan jami'ar APC wanda an yi wannan taro da su
an yi magana haɗewar kan ƴaƴan jami'a wasu na mamaki ba ga tsohon gwamna a gurin ba duk da kana ta magana wasu anda kuma a da ba a tare da su
eh to ka san a yawancin kashi da taro na siyasa ba dole ka samu masu halatta 100% ba tsohon gwamna yana da kila shi dalilin da yasa bai zo ba
amma kun lura cewa wasu magoya bayan sun fara aje mukamin su misali a daidai lokacin da kuke cewa kan jami'a ya hadu
eh to ai ka san ita siyasa dama ba a mata dole kowa na da yanci ya tsaya jami'a ko kuma ya ce ba na yi na tafi mu kuma ba za ka ce mu ce ba na ka ce to Allah ya raka taki gona wannan ba siyasa bace ba demokradiya bace kuma na san shugabannin jami'a suna nan suna aiki ba dare ba rana shi kan shi gwamna yanzu ai kaga ya hada taro ya zo ya yi ciyarin akwai wanda duk ba tsammanin za su zo ba duk sun zo gwamnan mu baya fada da kowa in ka lura ba wani kalami da yayi wanda ya kama da yana fada da wani ko yana fushi da wani aikin sa kawai yake ana ma kawo bara yakai kamar ma bai gani ba mu za mu gwamnati ne wadda babu maganar in mutun ya ce a ni ba amun daidai ba na yi fushi mu ce Allah raka taki gona mu ba za mu yi haka ba domin a demokradiya dole da lalashi da lalama ake bi
shi kuwa shugaban wani tsagi na jam'iyyar NNP pun da ta balle daga Kwankwasiya a jihar Kano sanata Mas'ud El Jibril Dogwa ne ke cewa har yanzu dai shine shugaban wannan bangare
kasan dai kafin ma in zama shugaba jam'iyyar nan ta zauna sun dauki mataki akan Rabi Musa Kwankwasiya sun kore shi na biyu suka ce sun dakatar da gwamnan jihar Kano Abba Kabir to bayan na zama shugaban nan kuma jiya an tabbatar mun an aiko da takarda cewar wa'annan matakan da wajen jam'iyya ta dauka ya tabbata cewar da Kwankwaso da gwamna wannan an kore shi wannan kuma an dakatar da shi idan kana so ka nemi dalilin da yasa aka dakatar da su ko aka kore su to ai wajen jam'iyyar zaka je wanda aka yi ni kafin zama shugaba
kenan babu wata hulɗa yanzu tsakanin ku da shi kenan a jam'iyyance da gwamnatin Kano misali
na farko dai a takaice wancan dakatacce wannan korarre mai girma gwamna ai dakatar da shi akai anytime idan wata kila ita kanta board of trustees ta sake duba dalilin da yasa suka dakatar da shi me yawa ne su sake bashi wata damar
da haka gwamnatin ku ce
har yanzu
amma kun dakatar da gwamna
dan ka dakatar da Abba Kabir Yusuf a matsayin sa na gwamna ko kuma kai menene gwamnatin NNPP ne da alamun mu aka zabe ta kwando cike da kayan alatu shine abin da talaka yayi amfani iza wannan gwamnati sai kuma ka dinga cewa ba gwamnati na ba
game da yunkurin nitsan binciken tsohon ministan tattalin ki a Ghana kuwa daraktan tsangayar ci gaban zango kuma mai fashin baki a kafin labarin Ghana Abdulrashid Isa Lare ne yake cewa a gaskiya abin da yana nema yayi kama da yakuri
kiran da kise jabin OSP special prosecutor kenan yayi ma honorable Kenneth Foriata tsohon mai kula da tattalin arzikin Ghana baki daya kan ya zo ya bada wani amsosi akwai wasu ababen da ake zarge shi shine lawyer shi suka ce wai ba shi nan dumbe da lafiya amma ba soran ne zai zo ba to wannan martanin da suka ba shi special prosecutor ya bari ya fito ya ce wai ya declare honorable Kenneth Foriata wanted da OSP ya fito da wannan wanted kan shafofin sada zumunta nan da nan shi lawyer shi suka rubuta suka bada rana suka ce zuwa karshen wata na Mayu Kenneth Foriata zai zo Ghana ai mai wannan tambayoyi wurin kuma shi OSP ya ce to shi kuma ya janye ya cire shi kan wanted list din da ya aje shi to gaskiya abunin da ni a gani na bai kai mu kai wannan bangare ba don in ka duba irin abu haka yana ya bari a gan kaman la'alla ana bi shi ne don yana kula yana ya kasance cikin sohon hukuma amma ba haka bane
iyaka shirin da zamu yi bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafun iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya safiya da dare domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 812 ne su yi sallamar sakin kujirin da suka yi dare dare kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman da Idris Abdullahi Bakon Ghana da Mahmud Ibrahim Kwarin Kano da Jigawa sai Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu zure ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kunu mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.
Madalla sai a biyu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin yanzu kuma ga nasihar Ramadan.
Tare da kuma karama Musa Adam Sharif a kasan Ghana kuma sai watan Ramadan ni'ima ne mai girma da Allah yake yi wa bayinsa da ya kamata mu gode ma Allah akan irin wannan ni'ima. Rahman Allah tana sauka a kowace rana a cikin wanga wata. Alkhairin da ke cikin wa'annan wanga wata tana da yawa na daga cikin saukar da Alkur'ani a wanda Muhammad sallallahu alaihi wasallam rana na Lailatul Qadr wanda yake yafi watanni dubu. Daga ciki kowace rana Ubangiji yana yanta bayi daga wuta zuwa ga gidan aljanna Allah ka samu daga ciki. Daga ciki Ubangiji yana kulle kofofin wuta ya bude kofofin gidan aljanna sa'annan a daure miyawo. Daga ciki addu'an musulmi da zai yi kuma Ubangiji ya karba masa matukan wannan addu'a alkhairi ne. Ya sa in ya kai wanga lokaci musulmi kamata ya yi ka yi kokari ka yi himma a wurin waton cin amfanin abinda zai zama ka alkhairi alkhairanka. Ya sa za ka ga cikin wanga lokaci muna himmantuwa wurin karatar da mutane abinda zai gyara musu ibada, abinda zai bar azuminsu ta samu karbuwa, abinda zai bar alakansu da Allah ta yi karfi ya zama na wanga da shi ne dalilin shigansu gidan aljanna. Kuma za ka ga wanga azumi yana da fa'idodi da yawa wanda yake doktoci ma sun tabbatar shi ne za ka iske mutum lafiyarsa a cikin wannan wata ta yi daban a watan da yake mishi baya yin azumi. Balbugu da kari za ka ga cikin wanga wata ba bambanci tsakanin talaka da mai kudi saboda irin rahman da ke cikin wanga wata. Dukkanin kyauta ne Ubangiji ya yi ma al'umma na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sanya su fiyayyun al'umma a cikin al'umma annabawa. Ya sa muna gode ma Allah akan wanga ni'imin gada ya yi muna, muna kauna Ubangiji ya ba mu da ku iko mu yi ibada a cikin wanga wata ya sa ibadan mu karbabba.
To amin sun ma amin malam Allah ya ba da lada anan kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe labarai a taƙaice.
A ranar Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya jinkirta saka sabon haraji kan yawancin kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashen Mexico da Canada zuwa Amurka da tsawon makonni hudu. Matakin da ya dauka na baya-bayan nan a sa'insa ta fuskar kasuwanci a yankin arewacin Amurka wanda ya yi sanadiyar faduwar kasuwannin hannayen jari na tsawon kwanaki tare da kawo cikas ga dangantaka Amurka da kawayenta da suka dade da kuma manyan abokanan cinikayyar ta biyu. Wasu 'yan bindiga sun yi wa 'yan sandan Siriya da ke sintiri kwanton bauna a wani gari da ke gabar teku inda suka kashe jami'an tsaro akalla 13 tare da jikkata wasu da dama, inji wani mai sa ido kan yakin kasar. Harin da aka yi ranar Alhamis a garin Jabali da ke kusa da birnin Latakia da ke gabar teku ya zo ne a daidai lokacin da ake fama da tashe-tashen hankula a yankin gabar tekun Siriya tsakanin mabiya ɗariƙa Alawiti da tsohon shugaba Bashar Assad da ƙungiyoyin Islama. Shugaba Donald Trump ya ci gaba da matsawa Kib Namba kanta tarattaba hannu kan wata yarjejeniyar ma'adanai a ranar Alhamis. Ya kuma bayyana kwarin gwiwar cewa Moscow a shirye take ta amince da yarjejeniyar don kawo ƙarshen yakin da aka fara lokacin da Rasha ta mamaye Ukraine a 2022. Trump ya aike da sako ga mambobin ƙungiyar tsaro ta NATO inda ya yi musu gargaɗin cewa idan ba su biya ba Amurka ba za ta ba su kariya ba.
To masu sauraro baki ɗaya da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai Dadi Balawai da ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu Mr. Jimmy. Hawa Sharifu ke muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC, sai anjima ku.